America, a Washington, D.C. Masauraranmu, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa. Ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka haɗa da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Faki
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadan a yau 7 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Filin namu na nasiha ne.
Kai ce zara umma sauraron mu muna tafa da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau zamu kawo muku ci gaban nasihar makon da ya gabata inda wakiliyar sashen Hausa ta tuntubi wani malami akan muhimmancin hakuri da yanayin rayuwa.
Sannan zamu ziyarci filin kwalamar mu sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe.
Jama'a zamu fara shirin ne da komawa wajen wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana.
Farko da tsawaye bi a rarin Ijma'u Ijma'u Risala da sauran da fa'in fiqhu da fahimtar addini da karatun Alqur'ani da san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san ibada. Na uku matashi da mutum mai dogaro da kai tun an mata sosa wanda iyaye ne kamata su dinga tsora iyayen yaransu kan wannan kankare da mutunci ma zaune. Akwai masu sana'o'i musamman sana'o'i da suke na iya dogaro da kai wanda suke ba su ta ta'alluki da wani irin ma'ana wanda suke na tsoro wuri ko dinki ko yara ko wani abu ba irin sana'o'i da zaka koya yaro girman kai da zai zamanto ko ya kasa wata sana'a ba sai ita. Ko da a matsayin sa na dan makaranta ne dan boko ne in ya dawo da wajen sana'ar koyi kaza yi sana'a kaza in kasuwanci ne a koya masa kaga idan ka dauki wannan abubuwa da faɗa guda uku an koya matashi ya taso cikin bautar Allah da kula da addini ya taso cikin neman ilimin addini ya taso cikin dogaro da kai to wannan ya samu sannan kuma cikin wannan ilimin da muka faɗa karin manta ilimin zamani na koyar sana'a mana boko yana da muhimmanci shi ma dora matashi akai kai dukkanin matakan da ke kawo musamman wannan zamani ne fari nursery ne ita fa primary ita fa junior ita fa senior ita fa je ha institution inda ta fi digiri ne da daga ta fi digiri na daya da na biyu har izuwa kwalolo da ake yi wannan shi ma zai bashi gudunmuwa yana ba da gudunmuwa ya zamanto ainihin matasa sun zamanto cikin ainihin cikin tsari da kuma shagaltuwa da wasu abubuwa wanda ba su ja hankalinsu ba su fada amma da yawa za mu ga a gaban da zan faɗa ta nan gaba cewa akwai ƙalubalen da ke kan iyaye wanda su ya kamata su tsaya tsayin daka wajen kula da su to sai mu ga ba sa wannan. Matashi kaja bin da muka faɗa mun baɗi irin nasoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan muhimmancin ka Allah subhanahu wa ta'ala ya jinjira muku a cikin alqur'ani sannan kuma ga yanda ya kamata ku zama ta cikin rayuwarku idan ki zama ta samarin mu da matasan mu sun dogara da Allah sun kama bauta Allah subhanahu wa ta'ala sun tsarkake zuciyarsu suna lazumta ma'ana suna halartar majalisai na ilimi da karatu suna zuwa makarantar boko domin ilimi suna dogaro da kai to alhamdulillah an Allah ya zama ga wannan al'umma ta samu yanda ake so za mu ga cewa lalle wannan tafiya ta yi yanda ake so to sannan kuma matasan su zama kuma suna da ilimi na rayuwa ilimin boko ilimin information technology da ke yayin a duniya duk wani ilimi da ke yayin zai taimaka maka to wanda zai zama to source ne ko na samu ko kuma source ne na hanyar samu din ko da baka samu a lokacin ba to ka zama to ka rike wannan hanya ta neman ilimi ka dogara da ita ka dogara ga Allah subhanahu wataala sannan kuma uwa uba abin da zamu yi ƙara jan hankali ga matasa shi ma dai attaqwa tsoron Allah matasa su tsoron Allah su tsarkake zuciyarsu tsakanin su da Allah su tsoron Allah tsakanin su da mu'amala da jama'a banda cuta banda ha'inci banda ƙarya banda algish algus a cikin al'amura banda son zuciya banda duk abin da zai zamanto ya bata ya gurbata muku rayuwa wanda muna ga hukunci saboda Allah saboda wannan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zillahu mutum bakwai Allah zai musu inuwa a cikin inuwarsa tare da babu wata inuwa sai inuwarsa sai inuwar Ubangiji subhanahu wataala kaga in kai duba da cewa Allah subhanahu wataala zai musu inuwa a inuwarsa sai ce a cikin farko wai shabun masha'i fi ibadatillah matashi ne daga cikin bautar Allah cikin tsoron Allah cikin kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala kada manta kuma akwai hadisi da manzon Allah shi ma ya fadakar kuma shi ma yana kan magana kan matasan ne manzon Allah ya ce wa diga digan bawa ba za su kushe ba ranar alkiyama har sai an tambaye shi abu sawasu abubuwa na farko za tambaye shi abu sa rayuwarsa a yayi karar da ita na biyu sai a tambaye shi abu sa kuruciyarsa yayi tsufar da ita na uku za tambaye shi dukiyarsa yayi same ta kuma yayi amfani da ta na huɗu za tambaye shi abu sa aikinsa me ya aikata a duniya da lahira hadisi na cikin Imam Tirmidhi to bawan Allah ya kai mata shi ka sauri ka tsoron Allah mazala cewa an shababihi fi ma'abla Allah zai tambaye ka abu sa kuruciyarka a ya ta karar da ita ya ka aiwatar da ita ka aiwatar da ita cikin shagara cikin wasa kai ne wannan club din kai ne wannan ibin santa din kai ne wannan gidan kallon kai ne gidan kaza kai ne yawo kai ne shirme ko kuma ka tsara rayuwarka ka 24 hours ɗinka ka ware lokacin nishadi ka ware lokacin zuwa makaranta sanin addini ka ware lokacin makaranta zuwa sanin ilimi na zamani ka ware lokacin makaranta zuwa ainihin zumunci da kuma hidima ta iyali da ma'ana iyaye kenan da kuma abin da ya kama da haka ka ware wannan lokacin to ga abin da manzon Allah ke gaya maka Allah zai tambaye ka abu sa kuruciyarka daga shekara ka 15 ko 18 har zuwa 40 da lokacin da ka shiga shekarun kuma girma da dattijin taka to Allah zai tambaye ka kullun ya kai tafi da su mata san mu tsoron Allah ga yanayin da muke ciki na social media inda TikTok rawa wajen cinye mana lokaci da tafi da shi ya ba mu tattalin wannan ya za mu gyara fadaka da wannan musan Allah subhanahu wataala yana ganin mu yana tsinkaye zuwa gare mu da abin da muke da afili da boye na gani to mu kokari mu gyara mu tabbatar cewa mun gyara shi mun bi Allah yadda ya kamata muna fata Allah subhanahu wataala ya shirye mu hanya mu dace ya samu amfani wannan kwanakan namu na kuruciya ya mana muwafaka a duniya da lahira sannan da shi kuma kalubale ga iyaye su tsoron Allah ba su amana da Allah ya ba su su tarbiyyar da yayansu kan hanya madaidaiciya duk wannan bayanin da muke yi yana dogara ne da yanda iyaye suka tsora yaransu akan tarbiyya da tsoron Allah farko da kuma dogaro da kai kada mu dinga bar ƴaƴanmu da zuriyarmu da matasan mu sasakai kawai yaro shi kenan dan ya taso shi kenan kamar an sallame shi ba abin da zaka iya masa na rayuwa ba kula da cinsa ba da shansa da tufafinsa da zuwa makarantarsa ba ka bar shi ba makaranta ka bar shi ya zamanto ɗan shaye-shaye ka bar shi ya zamanto mai zaman banza anguwa ka watsa rayuwarsa to wallahi ba zai ji tausayinka ba kuma ya zamanto fitina a cikin al'umma kuma ka san cewa duk abin da yake na laifi ko duk abin da yake a cikin al'umma kai ma kana da kasantar da zulubinka kamar inda zaman to mai nagarta ya zaman to na kirki duk abin da ya baya gudunmuwa cikin al'umma to kai magana da lada wannan kalubale ne da kamata lalle lalle iyaye mu sani Allah ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna ainihin lalle dukiyar ku da ƴaƴan ku fitna ne a gare ku za ku tsoron Allah ku gyara su kuma san babu wata ni'ima da Allah ya ba wa dan adam kamar ta da wani da zaka kashe miliyan 2000 ya samu bai samu ba kai ka samu bagas kuma ba za ka kula da shi ba ba za ka tsaya kai tarbiya sai inda ya kamata ba ba za ka sashi a makarantar addini ba ba za ka sashi a makarantar boko ba ba za ka tsaya da shi dai da shi ne duk abin da Allah ya wani maka ba da shayar da shi da yi masa tufafi ba ka bar shi yana bin mutane wanda ba masu daraja ba ba masu kima ba ka tsare shi ya shiga kashi ya fi karfinka to wallahi mu ji tsoron Allah in ka san ba za ka iya ba to kada a fara in ka san za kana san haihuwa har ka samu haihuwa nan to ka tsaya da amana da Allah ya maka wannan shine jin hankalin mu karshe saboda lokaci wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to abu kuma na hudu shine hali da zamu ji hankali abu samu ta samu yanda suke samu ake samun kai musamman a rayuwa ta mu ta kasar wannan Najeriya yanda ka sami kai na yanayin tattalin arziki da rayuwa to shi ba ne yana da kyau mu ji hankalin matasa yanda kamar su fi da rayuwarsu akwai abubuwa da suke faruwa kuma da shafi na rashin tsaro da kidnappers da bandits da sauran abubuwa idan aka bincike sai ga ana samun matasa su ne kaso kusan 75 ko 80 waɗanda ke samu da irin wannan laifuka me ya jawo karancin rashin aikin yi da tsayawa jiran sai kuma wani tunanci ta bani aiki ko ta mun wani abu da kuma sakaci na iyaye wanda shi ne gaban mata ƙarshe saboda ina ganin babban abin da za mu yi da hankali na matasan mu shi ne musu wa'azi su tsoron Allah kamar yadda muka faɗa duk wani abubuwa da ke na laifi shaye-shaye a nesa ce shi kada ka ɓata ƙuruciyarka da abin da yake ainihin shan miyagun ƙwayoyi wanda zai jiya maka tunani ka je ka faɗa cikin ɓarna ka faɗa ka ɓata rayuwarka ka lalata ta kana mutum mai daraja mai kima wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa laqad karramna bani adam Allah ya girmama dan adam wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah ya mana baiwa ce mu tafi a ban kasa mu tafi mu fita wuce mu tafi mu nema mu tafi mu rayuwa hamma akan ruwa duka Allah ya bamu wannan to amma sai ga da yawa ba wani lokacin shashin matasan mu suna fadawa cikin irin waɗannan abubuwa na shaye-shayen ba zai raba babu da jini ya bata maka hankalinka ya bata maka rayuwarka ya bata maka darajarka a cikin al'umma ya bata maka dukiyarka kai har ma jikinka ya zama to ainihin ka zama to wani iri to irin wannan abubuwa ya kamata mu dace su Allah ta'ala ce yana zaman innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlam rijsun min amr ash-shaytan haƙiƙa da giya da caca da ƙudu da duk wani kayan shaye-shayen wanda su datti ne kuma aikin shaidan ne saboda kan mun yi shi kwata-kwata kada mu aikata shi kuma a cikin hadisin Muslim daga sanna Abdullah dan Umar manzo Allah ya bayyana mana cewa kullu muskirin haram khamrun wa kullu muskirin haram dukkanin wani abu da ya samu ya kaji garau da kowanne abu fice rashi duk abin da ka san zai saka maye ko na allura da ake yi ko na ƙwayoyi da ake sha ko na maganin turawa da ake sha ko na wasu abubuwa na manyan laifuka duk da gashinan kala-kala ana yi to wallahi mazala ce duk abin da kai wannan giya ne kuma dukkanin ta giya haramun ci mun yi su wannan ƙwai daga sai matasa mu sani cewa shi mutum yana addini ne wasu abu sa addinin abokinsa ka san wa za ka yi abokantaka da shi wa za ka yi mu'amala da shi wa ya kamata ka yi daraja kanka ka san wannan to idan ka nisanci shaye-shaye ka zama to na gari to kuma sai ka karkata zuwa sana'a idan za ka ɗauke maka hankali a basa wancan ayyuka matasan mu suna ƙwacen waya suna sata suna zambo cikin aminci suna 419 na zauna a dangadan na wayoyi ana samun lamuwa mutane ana garantar su duk wannan fasadi ne barna ne a addinin musulunci ba ta rayuwa ne kuma abin da zai maka wallahi wannan abin ba zai maka albarka ba ka dogara da kanka ne masana'o'i ga sanan da kowanne iri ne ka dogara ka rinka neman a hankali kana addu'a Allah zai baka wannan arziki Allah zai azabta ka zai kawo maka hanyoyi Allah zai azabta ka kawo maka hanyoyi manyan laifuka shiga cikin nafis da bandis da wasu abubuwa dan kai ainihin kuɗi dare daya to sai sana cewa dare daya kumburin ciki da jike banno a wajen Allah kai mai laifi ne sakamakon ka wuta jahannama a duniya aka maka ka walakanta ya zama to wannan abu ma da kaje kai bai abi amfani ka ba duk wannan muna faɗa sa ne a zahiri saboda muhimmancin sa da kuma inda zamanin yake tafiya dole sai mun ja hankali mu ta samu akan nisata duk irin waɗannan manya-manyan laifuka da manya-manyan abubuwan da kamata a ce an nisata muna fata Allah subhanahu wataala ya shirye shirye mu shirye shirin addini sa mu ta samu su faɗaka su dawo hanya su kama turba ta tsoron Allah ta ilimi ta dogaro da kai ta sana'o'i su nisata duk abin da ke muggan laifuka ne da manyan su da ƙananan su a nisaci abubuwan da suke ɓata zuciya suke ɓata rai suke ɓata rayuwa suke lalata mutum duk ya birkice na shaye-shayen kwayoyi na kowane iri ne a kula da bin iyaye a kula da kyautata wa iyaye da bin da kyautata musu da faranta musu da musu biya su da kafa a kula da zumunci da yan uwa ta karfi kyawun hali da mu'amala tsakaninka da abokanka tsakaninka da yan uwanka tsakaninka da mazauna wanda kuke zaune da zaman to ka iya magana ka san abin da zaka faɗa cikin al'umma ka iya zama da mutane ka zama to mai nagarta ka zama to mutumin kirki ka zama to gentleman wanda zaka zama to abun alfahari a cikin al'umma zaka zama to abun dogaro a cikin al'umma zaka zama to ana alfahari da kai da inda kaje a matsayinka na matashi har ka shiga shekarun kuma kurusiya
lale mahaba da wata mai falala
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu.
Wayo Allah to
Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna Kwalama wanda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin sunana Hawa Abdulkarim Yorfaniya. Yau na gayyato shahararren ɗan jarida kuma wanda ke fafutukar kare haƙƙin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English. Zamu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na Ghana inda yau zamu duba ko zamu yi dakunu a Najeriya ana cewa dakunu anan Ghana kuma sai a ce dakunu. Assalamu alaikum barkamu da warhaka.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Hajiya Hafsa sai in ce ya aiki ya hidima?
Alhamdulillah.
Mutanen Ghana na kiran dakunu dakunu abincin Ghana ne da aka fi sani. A Najeriya ana cewa dakunu na dan ya fi shahara a nan birnin Accra. Wannan abincin ya ake farawa ma tukunna da me ake yi?
Wato wannan abinci da ake ce ma dakunu ya kasu kashi biyu. Akwai na kabilan Fanti da ake cewa Fanti dakunu, sannan kuma akwai na Ankarawa waɗanda su mazauna Ankara ke na Accra ake ce masa dakunu, amma a cikin yaren su ana ce mai komi.
Komi shine dakunun da yafi shahara a duniya.
Kwarai kuwa gan komi shine dakunu da mu muka sani musamman ma mazauna Ankara. Kuma idan kin je Najeriya yau da gobe saboda yanda ƴan Ghana ke ciki su ma suna yin dakunu suna saida jama'an Najeriya. To wato shi dakunun nan yanda ake yin sa, zaki samu masaranki busasshiya, masara busassa da ake tuwo da shi. Kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya, sai ka jika. Zaki jika shi kwana biyu. To idan kika je kika jika kwana biyu, na uku
ana surfewa ko ba surfewa?
Ba surfawa. Ba surfewa haka ake jikawa. Idan kika jika kamar misalin kwana biyu, sai ki tsani. Kuma watakila da zaki jika na akwai datti a kai. Kinga saboda totun masara da abubuwan nan. Sai ki yaɗe waɗannan dattin da ke kai ki zudda shi. Idan kika zubar sai ki zubar da ruwan. Ki saki wankewa saboda datti. Sannan ki tsami. Idan kin tsami sai ki kai manika a nika miki. To akwai masu nika shi gari, akwai wanda kuma za su yi nika shi kamar kamu, amma nikan garan ya fi. To da zaran kin zo gida sai ki dan kwaba shi da ruwa, kada yi ruwa da yawa, ki dan kwaba da ruwa sai ki rufe. To da ke rufe kamar kashi gari haka ya dan yi tsami, in yayi tsami sai ki ɗibi kaɗan cikin wannan da kika kwaba, sai ki sa ruwa ki yamutsa shi ki yi shi ruwa dan kaɗan haka, sai ki dora a wuta. Za ki saka cikin tukunya ne ki dora a wuta ki tuka ki sa gishiri ki tuka shi ki tuka kaman ya kusa nuna.
Zaki tuka shi kaman tuwo?
Kaman tuwo, kaman yanda ake tuka tuwo. Zaki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna sosai sai ki sauke kasa.
Kada ki bari ya nuna sosai.
Kada ki bari ya nuna sosai. To idan kin dauko kika sai ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska. Idan ya sha iska sai ki ɗibi ɗanyen wannan garin masaran nan da aka niko wanda shi wannan kika ɗiba kika tuka, sai ki ɗibo wani ki haɗa cikin dafaffe ki kai ya mutsawa. Amma kada ki bari shi kuma ɗanyen ya fi nunannen yawa, daidai wa daidai haka ki ya mutsa su. Idan kika ya mutsa kika haɗa shi ya kwaɓu da kyau, to akwai ganyen masara da shi ƴan garin nan ake sakawa wannan shi a ɗan murmuɗa shi a ɗan yi shi bol-bol haka, sai a saka cikin ganyen a ɗan rufe a saka ɗashi. Akwai yanda ake yin sa ake mulmula shi. To amma idan baki da ganyen, akwai ledan nan da ake yin su alala ana ɗaure tuwo da shi. Zaki iya idan kin yi shi kamar tuwo-tuwo haka ball din nan, sai ki saka shi a cikin leda sai ki ɗaure. To tukunyan da zaki ɗora shi a ciki, kin samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa. In baki samu ganyen masara ba, in sun ma ne napkin haka mai ɗan sha'awa sai ki sa cikin tukunyan. To idan kin sa cikin tukunyan sai ki sa wannan ya sunan shi a dakunan da kika dundunkulan, sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe. Yana daukan lokaci gaskiya sannan ya nuna, da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi, wato shikenan wannan dukunu. Kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya.
Ainihin dakunu wani miya ne ake ci, aka fi cin dakunu da shi.
To su Ankarawan akwai barkono da suke nikawa, da ake samu attarugun ki ne albasan ki da tumatir daki markada akwai wani abinda ake nika ashi da shi a nan garin Ghana kin gani
wato ayuwa da muka fi amfani da shi
wato muna ce
maka
a sanka daki ganshi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da
na'am
sai ki nika shi barkono attarugun ja sannan ki nika albasa ki hada da tumatirin ki nika to idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan
magi
da dan gishiri saboda dadin sa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi kifi soyayya zaki ya kici da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da su akwai wani suna ce mai akulo eh wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da dan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya da hus da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi
to shi kifin yake lokowa ma a soyar sa
to kifi da kin sa kala a muna da kifi kama ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla muna da amani muna da kifi daban-daban su cassava fish da wane ne akwai kifin da daki sai dole sai kin kankare bayan sa saboda fatan da ke bakayyan da ke bayan sa da fata sai ki kankare shi gaba da baya idan kin kankare kuma ki a cire dattin da ke wuya eh makogoro to idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko saboda karnin kifi kya iya ki samu lemon tsami sai ki yanka shi biyu ruwan
raba lemon tsami
eh ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemon cikin ruwan kifin kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirin ki da wata kila dan cittan ki da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika
haɗe zaki hada ki ya musu kifi
eh zaki hada ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kadan zaki zo ki dora man ki a wuta idan ya dau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki ya sa dan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da kunun nan ba su saka fulawa akwai kifi kanana kamar irin amanin nan da nace da sauran kifin shi suna da diba ne haka sai su sa cikin wutin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan pie su yanyanka su zuba a ciki su ci
masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ajiye sai ka dan dibo dan barkonon ka tankwa kenan ka ajiye sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka pie ka ajiye an save kenan
kwarai kuwa an save kenan za a iya aje maka kaci kin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kunu zaka iya ci da shi
kin miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka kaci da
kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali kace yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankon ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake
ina jin sabon sati zamu yi batun shiton na insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci anan zamu kawo karshen shirin kwalama ni Hawa Abdul Karim yau fani ana gabatar babbar ba ko mu ita ce Hajiya Hafsa Kadiri English
Masu raye baki da abin da ya saba kenan a jere shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Dan haka annan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da tata ni gabatarwa Zahra Aminu Sage, sai kuma Julie Lagos Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A sha ruwa lafiya. Muryar Amurka yau ta cancanci.